Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin na yau talata 12 ga watan Mayu shekarar 2020 baba ya ku makeri ne tare da Aisha Sule da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanun labarai
a yunkurin dakile shigo da sabbin masu dauke da cutar coronavirus kasar Spain ta bukaci a killace waɗanda suke shigowa kasar daga kasashen waje na tsawon makonni biyu yau kotun kolin Amurka take shirin sauraron daukar karar da aka yi da ya shafi hukuncin da waɗansu kananan kotuna uku suka yanke da zai shafi tilastawa shugaba Donald Trump ya fitar da bayanai kan harajin da yake biya da kuma takardun harkokin kasuwancinsa kasar Afrika ta Kudu ta shigo mako na 7 a rufe yayin da ta takaita al'amura domin dakile yaduwar cutar coronavirus.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an bude wata sabuwar cibiyar kula da killace masu dauke da cutar COVID-19 a tashar jirgin kasa a Abuja a wajen tallafi da kamfanoni da attajirai masu kishin Najeriya suka yi. Za ku kuma ji irin matakan da hukumomin gada suke dauka akan wasu mutane 533 da wani abokin aikin su daya tilo ya shafa musu cutar COVID-19 a wata ma'aikatar sarrafa kifi. Bayan haka muna dauke da rahoto daga Jamhuriyar Kamaru akan hali da ake ciki biyo bayan kashe wani shugaban wata karamar hukuma wanda ake zargin mayakan yan aware da aikatawa. Muna kuma dauke da shirin nomatoshin arziki sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Muna dauke kuma da falalar watan Ramadana amma duk sai mun fara da jin labaran duniya.
A yunkurin dakile shigo da sabbin masu dauke da cutar coronavirus, kasar Spain ta bukaci a killace waɗanda suke shigowa kasar daga kasashen waje na tsawon makonni biyu. Kasar ta fara sassauta umarnin hana zirga-zirga na tsawon makonni 7 da ta ayyana bayan ta shiga jerin kasashen da cutar COVID-19 ta fi tsanani a duniya. Umarnin da ma'aikatar lafiya ta fitar yau na nuni da cewa ranar Juma'a za a fara aiwatar da dokar killace mutanen da suke shiga kasar kuma zai shafi baki da kuma 'yan asalin kasar Spain da suke komawa gida. Za a kyale mutane su je sayan kayan abinci ne kadai ko kuma kulawa da lafiyarsu cikin kwanaki 14 da aka killace su. Yau kotun kolin Amurka take shirin sauraron daukar karar da aka yi da ya shafi hukuncin da waɗansu ƙananan kotuna uku suka yanke da zai shafi tilastawa shugaba Donald Trump ya fitar da bayanan haraji da yake biya da kuma takardun harkokin kasuwancinsa. Trump ya kalubalanci umarnin da kwamitoci da dama na majalisar wakilai suka bayar bara da kuma waɗanda wani alkali a birnin New York ya bayar. Trump ya ki fitar da bayanan harkokin kudinsa da kuma na kamfanonin shi, abinda ya saba wa ka'idar da ta bukaci dan takarar shugaban kasa ya fitar da takardun haraji da yake biya. Waɗansu ƙananan kotuna sun yanke hukunci da ya bukaci Trump ya fitar da bayanan, sai dai har yanzu bai fitar ba, ana jiran hukuncin kotun kolin. Lauyoyin Trump sun ce tilas ne 'yan majalisa su ba da kwararan dalilai da suke buƙatar bayanan harkokin kudin shugaban kasar. Kasar Afrika ta Kudu ta shigo mako na 7 a rufe yayin da ta takaita al'amura domin dakile yaduwar cutar coronavirus. Manyan jami'an kasar na ganin ta yin hakan an sami nasara sosai wajen hana yaduwar cutar, amma masu suka na cewa a bude kasar ganin cewa sun dade suna fama da rashin daidaito, talauci da kuma rashin aikin yi. Al'umma sun nuna matukar gajiya da kulle da suke yi. Mahukunta ma sun yadda cewa kullen ya taba tattalin arzikin al'umma da lafiyar kwakwalwarsu, amma sun yi hakan ne saboda kare lafiyarsu, inda kasar ta rasa kaso 3.2 na adadin waɗanda hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana sun mutu sanadiyar cutar a Afrika. Gididdiga da WHO ta bayar na nuni da kusan kashi 7 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar ne suka mutu a faɗin duniya baki ɗaya. Shugaban jam'iyyar Democratic Alliance da ke adawa a ƙasar John Steinhuisen ya jefa wa jam'iyya mai ci ta ANC kalamai masu zafi cewa mun daina yaƙi da cutar COVID muna fama da kulle mu da aka yi. A takaice, kullewar ANC, bari mu faɗa ƙarara, babu dalilin ci gaba da kulle mu.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su. An kaddamar da wata sabuwar cibiyar kula da kuma killace masu dauke da cutar coronavirus a tashar jirgin kasa da ke IDU, wanda kamfanoni da attajirai masu kishin Najeriya suka tallafa wa yaki da ake yi da COVID-19. Shamsiyya Hamza Ibrahim na da ƙarin bayani daga birnin Abuja.
A ƙoƙarin da ake yi na fitattakar cutar COVID-19 a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, babban ministan birnin tarayya Malam Muhammad Musa Bello ya kaddamar da katafaren ginin hawa hudu da ke ɗauke da gadajen marasa lafiya sama da 500 da kuma na'urorin kula da lafiya na zamani wanda attajirai da kamfanoni masu zaman kansu suka bada tallafi ƙarƙashin kwamitin ma'aikatar birnin tarayya ba da shawari kan yaƙi da cutar COVID-19 da Dr. Ali Moduba Umar ke jagoranta. Babban ministan ya ce duk da samun ƙari da ake yi na masu ɗaukar wannan cuta, akwai waɗanda har yanzu ba su bin doka kuma ba su gamsu cewar akwai wannan cuta ba.
Abuja na da mutane da yawa, gari ne babban gari mai jama'a da yawa, kuma dai ana da hali wani lokaci na ɗan Najeriya na kin bin doka, kuma su har yanzu sun ɗauka cewa wannan al'amarin kamar kirace gosance ne, sun ɗauka cewa wannan cuta ba gaske ba. Amma ina ganin hakki ne akan ku masu yaɗa labarai gaya ma jama'a cewa su fahimci cewa wannan cuta tana da illa.
Zuwa yanzu dai an gwada mutane sama da 3,000 a Abuja, kuma hukumar birnin tarayya na kokari wajen ganin cutar bata bazu a karkara ko kananan hukumomi ba, a cewar Dr. Aliyu Moduba Umar da ke zama shugaban wannan kwamiti.
To a cikin 3,000 nan ne kaga cikin ƙauyukan mun aka soma, dama abin da ake tsoro shine shi wannan cuta ya bar birni ya shiga karkara ko ya shiga ƙauye ko ya shiga lungu ko ya shiga sako. To in aka samu haka an samu matsala, domin mutane da suke wayannan wurare kafin su amfara wani gida za ka same shi da mutum fiye da 10. To sai ka samu ma an yaɗa mutane cutar, tunda shi wannan cuta abun mamaki a gare shi shine kana da shi ma baka san kana da shi ba.
Irin rawan da kungiyoyi da ma'aikatu da attajirai suka taka abin ayaba ne, kuma abin farin ciki ne idan al'umma musamman marasa karfi suka ci moriyar wannan tallafi, a cewar Muhammad Kori, wakilin gidauniyar bankin Jahis, da su ma suka ba da tallafi na kayayyakin abinci.
Mun gode mu shine wannan kada muka bayar ya kamata ya isa kowa da ya kamata wanda suke in need of it, ya kamata a ce kowa da ya samu, saboda gaskiya complaint din ya zo yayi yawa, mutanen nan ba su samu ba ga ba aba ai adalci ba. Mun da we pray abinda muka bayar akai wurin
Hajiya Ramatu Tijani Aliyu, karamar ministan tarayya wacce kuma take jagorantar kwamitin da ke sa ido wajen rarraba kayayyakin tallafi na abinci, ta bayyana cewa akwai kwamitin da aka ware don tantance waɗanda suka bada tallafi da kuma waɗanda suka cancanci su karɓi tallafin.
Akwai ƙungiyoyi daban-daban da suka kawo tallafi, to tallafin nan tare da code of conduct bureau har yau da DG na FEMA da kuma sauran committee din na civil servant su za su je su tarbi wannan na ansa, sai a ba su sai a nemi store duk inda aka yi ajiyar kowa da record da register ana rubutawa. Idan aka gama za a zo a karanci waɗannan mutane a bayan can godiyan da za musu a tantance abinda suka bayar a wanda aka riga aka bayar ne inda ya bi.
Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. To bayan shugaban Ghana Nana Akufo-Addo ya sanar a jerin jawabinsa akan COVID-19 na ciki tara cewa mutum 533 sun kamu da cutar ta jikin abokin aikinsa ɗaya tilo a wata ma'aikatar sarrafa kifi. Gwamnatinsa ta sha sukar lamiri cewa matakan da take ɗauka na yaƙi da cutar ba su tasiri. Dalili ke don kuma da wakilinmu a birnin Accra Ridwan Abbas ya tuntuɓi Alhaji Ayuba Abadu Seku mai magana da yawun gwamnati, inda shi kuma ya masa ƙarin haske kamar haka.
Mutum ɗaya daga wani kamfanin sarrafa kifi to daga Tema. Tema ɗin nan wani gari ne a ƙasar Ghana wanda wata akwai masana'antu da dama a gun. To mutum ɗaya ne ma'aikaci wanda ya kamu da COVID-19 ɗin nan. To wannan abin nan ya sa watan cututtukan mutanen da suka harbu da wannan cuta a ƙasar Ghana ta tashi zuwa 4,500. To abin da ya sa hakan ya faru ne, dama can an riga an yi musu gwaji, to sakamakon gwajin ne yanzu izo.
Alhaji, ba ka jin za a ce rashin sahihancin matakan da gwamnati ke ɗauka ya jawo haka?
to duk dai matasan daga wani dake dauka ba za a ce gwamnati ta gaza ba dalilin isa ba za a ce gwamnati ta gaza ba kaga a yammacin Afirka din nan West Africa din nan da muke kasar Ghana ta fi kowace kasa a West Africa yin gwaji to a dalilin gwajin da kasar Ghana take yi shi yasa ne lamban mutanen Ghana waɗanda suka harbu da wannan cutar yake dada tashi saboda haka abinda muka gano cewa shine zarin ana wata mai da himma wurin gwaji to wurin ne za a yi a tabbatar da cewa al'umma kaza ne suka kamu da ita kuma za a dau matakan da za a kare
Tun sa'ar da gwamnati ta tsage haramcin kullar da aka yi wa jama'a ake caccakan gwamnati za a iya cewa zargin da ake ya tabbata kenan
ga gwamnati duk lokacin da za ta yanke hukunci akan wani abu irin haka tana aunawa ne akan cewa tsaro wato misalin lafiyar al'umma da kuma matsalar rayuwa na kullum na abincin da za a ci da kayan masarufi da sauransu kasan a kasar Ghana mutane sama da kashi 90 cikin kashi 100 kullum hannu baka hannu ƙarya ake yi sai an fita da safe za a samu abin da za a ci da iyali da yamma saboda haka lokacin da shugaban kasa ya dora wannan dokar hana fita din nan mutane ba mai tsoro wasa suka yi ba mutane sun kosa cikin dakunansu da su gidaje wanda gwamnati da kanta tana tsoro cewa akwai tarzoma ko a kowane tashin hankali da zai biyo ba idan aka shiga bada kullewa shi yasa gwamnati ta bada wannan dan lokacin saboda al'umma su fito a iya fita a nemi abin da za a ci a duba iyali kuma a tabbatar da cewa harkoki ne yana tafiya dai kadan kadan
to yaya an rufe masana'antar kenan
eh yanzu haka ba ni da masaniya akan cewa an kullum ba ya kasan ko tana aiki amma abin da na sani ne ma'aikata 533 din nan an ba su dokar watan kare kansu wato killace kansu a yi musu kundila haka wanda suke ciki wanda za a tabbatar da cewa an cigaba da musu gwaji har lokacin da za su yaye daga wannan cutar.
Redwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To madalla a gaida Redwan Mukhtar Abbas yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Bayan da kasar Isra'ila ta kwashe makonni 7 a rufe adadin al'ummata da ke dauke da cutar coronavirus kamar sauran kasashe da dama ya ragu sosai. Kasar mai al'umma sama da miliyan 9 a jiya Litinin tana da adadin mutum sama da 250 waɗanda suka rasa rayukansu a sanadiyar cutar kuma adadin sababbin kamuwa yayi ƙasa sosai. Ba kamar a lokacin yaƙi ba da sojojin Isra'ila ne ke kan gaba. A wannan fannin yaƙin jami'an lafiya ne ke kan gaba kuma Larabawa 'yan ƙasar sun taka muhimmiyar rawa. Larabawa 'yan ƙasar na da ƙwarewa sosai a fannin kiwon lafiya inda da yawansu na ganin rawar da suka taka wajen magance wannan matsala na iya kawo sauyi a ƙasar. Larabawa 'yan ƙasar Isra'ila sun ce ana mutunta su a asibiti kuma suna burin ganin hakan ya faru a cikin ƙasar baki ɗaya. Likitoci da masu bincike a fannin jinya na ta ƙoƙarin gano ko sinadarin plasma da ke jinin waɗanda suka warke daga cutar COVID-19 na iya warkar da mai ɗauke da cutar kafin lokacin da za a samu sahihin maganin cutar. Iyalin wani wanda ya warke daga cutar a nan Amurka na taimakawa da jini domin yin wannan gwaji. Leo Kanti, ɗan shekara 20, an gano ya kamu da cutar ne da aka yi masa gwaji bayan ya dawo daga birnin New York inda yake makaranta a watan Maris. Bayan ya warke daga cutar a watan Afrilu, Leo ya ba da gudumawar jininsa don yin wannan gwaji da fatan cewa masu binciken za su iya amfani da shi wajen warkar da ko kuma kare kamuwa da cutar. Likitoci sun bayyana cewa ruwa da aka ɗiba daga jinin waɗanda suka warke yana taimakawa waɗanda ake jinya da ke ɗauke da cutar ta coronavirus.
Madalla a gaida Aisha Tusile da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan da wasu 'yan bindiga da suka harbe shugaban karamar hukumar Manfi a yankin 'yan aware masu turancin Ingilishi a ƙasar Kamaru, yankin da ake ɗauki ba daɗi da masu rajin ɓalle yankin 'yan awarin daga ƙasar ta Kamaru, wasu manyan 'yan siyasa kamar su Alhaji Jibrin Ibrahim Mayaki sun bayyana shakkunsu akan zargin da ake yi wa 'yan awarin da aikata wannan ɗanyen aikin. A yayin da gwamnati kuma ta hakikance cewa su ne suka aikata wannan aikin. Ga dai tattaunawa da wakilinmu Muhammad Awal Garba ya yi da Ibrahim Mayaki a cikin wannan rahoton.
Wallahi abin abu ne wato har yanzu kaina na bai kamawa a kai. Don me yasa? Domin 'yan aware sun fito sun ce sun ajiye makamai. tun da Majalisar Ɗinkin Duniya ta magana kan aji makamai akan sabila da wannan ciwo na coronavirus. To amma a yanzu kuma an fito, yanzu an kashe wannan mutum kuma an dora musu an ci su ne. To anan ne kai na har yanzu ne bai kamawa akai. Domin kwanan ne aka yi kisa a sashin Gambucan aka ce su ne ministoci ma sun fito sun ta su dora wani abin na karshen ta da aka sa kwamitin din bincike aka bincike sosai aka zo aka tarar cewa ba haka bane. To sabida da haka nan ni yanzu abin da zai sa kaina ya dauki wannan abin shi dai in an sa kwamitin bincike sun yi bincike sun tabbatar mana cewa wannan kisan ne ɗan aware so suka yi. Amma dole gwamnati ta sa kwamitin bincike a yi bincike a kai a samu waɗanda suka yi wannan kisan ɗin a hukuntar da su.
Alhaji Garba Abubakar ɗan jam'iyyar ADPC ne ko CPDM mai mulkin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru shi ma ga abin da ya ce.
Shi wannan fitina suke na ɗan rayuwa ka ga tukin gwamnati ka taɓa yin ko ta da mutane gwamnati bai yi a sashen na uwa da sa kuwa. Ina respectin engagement da wani shi gwamnati a ne nema yake yi duk wani a taimakon da zai zo a samu zaman lafiya a kan gwamnati. Kaga an saka cewa kafin wannan annoban ya kare wata ke mutane za su dawo cikin hankulansu a zo a gyara abin da yake ciki abin da za a gyara a gyara abin da ba za a gyara a ce a'a abin da ba zai yanzu ba. Haka shi suka zo suka fitar da wannan abu dama mutane ne wanda su banda Kamaru rushe ba su da wani abin da shi sa kaga an ga abu ya so ma kyau an so ma nuna wa mutanen North and Southwest cewa abin da suka tambaya abin da suke so a ciki za a taimaka musu. Daga bai sati ba da aka bada aka yi reorganizing din fokin limbi kawai na cikin rubanga so su.
Shi dai marigayin shi ne shugaban karamar hukuma a ƙasar jamhuriyar Kamaru mafi ƙanƙantan shekaru ya rasu yana da shekaru 33 da aihuwa a duniya. Sannan kuma a yanzu haka gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ta sha alwashin cewar sai ta zaƙulo waɗanda suka aikata wannan aika-aikar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar da shirinsa na noma.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sallabi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji, makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawa da Dr. Rusky Dado, Darakta a Ma'aikatar Fasaha da Kimiyyar Halittu, da Alhaji Ibrahim Musa na Majalisar Samar da Ingantattun Iri a Najeriya. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilar Madina Dauda ta fara da tambayar Alhaji Ibrahim Musa kamar haka.
Alhaji Ibrahim, a nan gida iri da muke da su daban-daban, wa'anne da wa'anne ne yanzu aka inganta su ne kam?
Majalisar samar da ingantaccen iri ta yi wa kamfanoni na ƙasa na Najeriya wanda suka ainihin yi amfani da irin da muke da shi a gargajiyance suka inganta shi sama da 340 da wani abu. Kuma waɗannan kamfanoni da aka wa rijista an haɗa hancinsu da duk cibiyoyi na bincike 17 da muke da su a faɗin ƙasar nan. Babbarin taggaro da aka samu, gwamnatin tarayya tana ƙoƙarin shekara 12 da ta wuce tana rawa tana haɗawa da tsalle saboda tana sakin kuɗi ta wani hukumar raya ilimin makarantu da suke gaba da sakandare jami'a tara kundin kwali, amma sun kasa duba waɗannan manya-manyan makarantu waɗanda suke shiga su yi bincike su fitar mana da ainihin tsirrai ingantattu nagartattu da za su ciyar da mu. Ni dai yanzu akan hanya in na fita zan iya ganin mahaukaci yana tafiya a titi ba sura a jikinsa yana tafiya shi ba ruwansa amma idan yunwa ta kama shi ba zai tafi ba zai zauna ya ta kuka. In kuwa da mahalli da sutura da abinci duka abinci ya fi su muhimmanci to me yasa ba za mu bawa ainihin ilimin da ya shafi yanda za mu ci da kanmu ba muhimmanci
to kenan kana nufi
ina kira
kafin ka kai ga kira Alhaji Ibrahim kana nufin kenan wa'annan makarantu dake horar da harkan noma da muke da su a wannan kasa yanzu ba za mu ce ga amfanin su ba kenan yanzu
suna da amfani amma yanzu daktar ta yi magana tace Brazil ta tafi ta bar mu
Argentina
ta tafi ta bar mu saboda kawai an yi amfani da waɗannan makarantu a nan lokacin ba a inganta su su tafi da zamani shine nake so tunda wannan gwamnatin ta fito duk duniya sun yarda turawa sun zo kasashe gaba ɗaya sun zo suna nuna muhimmancin ainihin Najeriya a ainihin jadawalin noma na duniya yana da kyau gwamnatin tarayya ta dukkan gadan gadan ta gyara waɗannan makarantu na ɗakin bincike mu sosai domin anan ne za a samu ci gaban noma sannan muna da jami'u su kutum na aikin gona duk jami'ar da kika je yau ba za a rasa dangaya su kutum ta aikin noma
ba
duk wannan abun da daktar take fada agricultural mechanization ne ko ana agricultural engineering mu manta da turawa mu zo ilimin da muka cusa wa ƴaƴanmu ai suna kera jirgi suna tashi da shi har a gani ko su zo mu nuna musu ba za mu dauko na tura ba mu yi amfani da fasaha su da muka tura musu mu yi amfani da kayanmu locally a Najeriya daga nan mu ci gaba tunda su Brazil ba tare muka shigo da staya ba in suna kera amma mun bar kamfanin ya
lalace
saboda haka idan fa muna son mu ci gaba mu za mu gina kasar mu da noman mu da komai da kanmu mu yi amfani da kimiyya da fasahar mu irin ta kasar mu musannan kuma cusa ilimin kimiyya da fasahar nan wa yaran mu za su fikin za su dauka me yasa dan Najeriya ke zuwa kasar waje kwanan nan nago tarinya Usman Dangojo ta karatu chemistry
kwarai ta doka kowa a duniya
ta doka kowa a duniya har tarihin shekara 100 ta maimaita dan kuwa za ta yi India India suna kera da fasaha to me yasa in ta samu kyakkyawan yanayi a Najeriya za ta yi kailani ba shike zana musu motoci ba ba
dan
Najeriya bane ya dawo ya gyara
ya dawo a yana
to alhamdulillah
ya dawo ina gida kuma a bashi kayan aiki a bashi goyon baya
to
kin ga muna da problem da mu a Africa gaba daya irin halayen mu daya za ce shi dan wa kin ga ni da haka ma za a fara yin shi aka haife shi kin gane idan yaro yana tashiwa da ilimi da abun nan a bashi goyon baya
a taimaka mai
a taimaka mai kin ga hakan nan ci gaba za ta zo amma nan da nan fam ko a sa mai
doctor to
ko a yi mishi wannan ko a yi mishi wata illa shine damuwan mu a Africa mu ne damuwan kanmu ba wai bature bane
to ba doctor yana iri yanzu da ake amfani da su me yasa har yanzu muka gagara ciyar da kanmu domin gashi yanzu an ce muna da shinkafa ta gida da yanzu haka ana samun ta a jihohi kaman uku ko hudu ne a nan kasa yanzu amma har yau shinkafa na da tsada a kasuwa me ke faruwa muna amfani da tsohon iri ne ko dai ingantacce
masu sauraro anan zamu da tsaya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da amsar wannan tambaya yanzu a madadin bakin namu Alhaji Ibrahim Musa da Dakaros Gidado da kuma wakiliyar Madina Dauda da ta tattauna mana da su sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
to madalla a gaida baballe yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email
Sakonmu na farko a yau haɗin gwiwa ne suka ce Salam POA Hausa. Muna taya duniya murnar ganin ranar ma'aikatan jinya ta duniya. Ba shakka ma'aikatan jinya sun cancanci yabo ganin yadda suke ta faɗi tashi wajen ganin sun kare duniya daga cutar coronavirus da ta addabe mu. Da fatan hukumomi za su tanadar musu da kayayyakin kariya ganin cewa da ruwan ciki ake jan na rijiya. Sako daga Usman mai lengelenge ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya. Sai sakon Shehu Adamu Rijau ya ce haƙiƙa tserewa daga cibiyar yadda ake killace su da masu cutar coronavirus ke yi a jihar Zamfara bisa cewa an bar su cikin halin koɗin kula abun takaici ne ya kamata dai gwamnatin jihar ta waiwaye su domin dai idan har da gaske suna dauke da cutar kuma suka shiga cikin jama'a to akwai matsala Allah ya kyauta sakonmu na gaba a yau yace abinci shine babban takunkumin da jama'ar Kano ke so a yanzu dan haka gwamnatin jihar Kano bayan samar da takunkumin fuska miliyan 1 muna fatan zaki samar da abinci shi ma kimanin haka kuma fiye da hakan kasu tare. Sako daga Husaini Abba Damban jihar Bauchi. Sai sakon Husaini Mika jihar Niger Nigeria. Yace salam BOA Hausa. Lafawar rikice-rikice a wasu kasashen Afirka sakamakon bullowar cutar COVID-19 a duniya wani abun farin ciki ne. Muna fatan Allah ya kawo mana karshen wannan annoba ta coronavirus a duniya baki daya da zaman lafiya mai dorewa albarkacin watan Ramadan. Musa Hadarin Asuba da magarin kuma yace ina kira ga gwamnatin kasar mu Niger cewa gaskiya ya kamata a tashi tsaye domin samarwa al'ummar kasa cikakken tsaro duba da yadda har-harin ta'addanci ke ƙara yawaita a cikin kasa. Sai bakon Ali Madu Adamu Baga yace salam BOA Hausa. Ina kira ga malaman mu na addini dake bada fatawa game da gudanar da tarukan ibadu da mahukunta suke yi da nufin yaki da cutar coronavirus. Kowane malami ya kasance yana bada fatawa daidai ilimi ba wai daidai imaninsa ba. Haka ne kadai zai iya kawo ƙarshen cece-kuce a tsakanin al'umma. Sakon mu na ƙarshe a yau haɗin gwiwa ne tsakanin Abubakar Salisu Ariki mai tare da sahibarsa ya gane kirema bukar. Yace auren dole da ake yi wa iyaye mata a ƙasar Kenya musamman a daidai wannan lokaci da annobar coronavirus ta zama ƙarfin kafa san bai dace ba domin addinin musulunci ma bai yarda da auren dole ba. Dan haka ko an daura auren lalatacce ne haka Annabi Muhammad tsira da aminci su tabbata a gare shi yace Allah ya sa sun ji kuma za su gyara. Amin. Ta mun gode ku ci gaba da aiko mana sakonninku akan adireshin mu na email hausa-service@voanews.com.
Madalla yanzu kuma kafin mu kai ga shirin mu na ƙarshe ga falalen watan Ramadana.
To ni dai sunana Hamza Adam Abdulhamid.
Wannan wata na Ramadan Allah subhanahu wataala ya wajabta mana yin azumi a cikin sa, kuma wata ne da ake bubbude kofofin aljanna, wata ne da ake kukkulle kofofin wuta. Saboda haka akwai bukata jama'ar musulmi mu dage mai ta ayyuka don mu shiga aljanna. Mu dinga ayyukan da yake Allah subhanahu wataala ya yi umarni. Na farko karatun alqur'ani, wuraren tafsirai da ake halarta zuwa wurare daban-daban, duk da cewa a yanzu an samu matsala tafsirin ba taro ake yi ba, sai dai a yi shi a wani wuri keɓancacce, daga bayan a sa a kafofin watsa labarai a saurara. To yana da kyau mu yi amfani da wannan dama mu saurara din. Sa'annan kuma ɗaiɗaikunmu yana da kyau kowa ya keɓance kansa don karatun alqur'ani, don salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. A yi nafiloli cikin dare, a roƙi Allah subhanahu wataala wannan bala'i na coronavirus, mu roƙi Allah subhanahu wataala ya yi mana ya kiyaye waɗanda ba su kamu ba, waɗanda suka kamu kuma mu yi ta addu'a Allah ya ba su lafiya, Allah ya sauke, Allah ya sauke.
Allah sa mu dace. Yanzu kuma ga Aisha Tusile ta dawo mana da takaitattun labaran duniya.
A yunkurin dakile shigo da sabbin masu ɗauke da cutar coronavirus, ƙasar Spain ta buƙaci a killace waɗanda suke shigowa ƙasar daga ƙasashen waje na tsawon makonni biyu. Yau kotun ƙolin Amurka take shirin sauraron ɗaukaka ƙarar da aka yi da ya shafi hukuncin da waɗansu ƙananan kotuna uku suka yanke da zai shafi tilastawa shugaba Donald Trump ya fitar da bayanai kan harajin da yake biya da kuma takardun harkokin kasuwancinsa. Ƙasar Afirka ta Kudu ta shigo mako na bakwai a rufe yayin da ta takaita al'amura domin daƙile yaduwar cutar coronavirus.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Aisha Tusile da ta karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan lokacin, Baba Yakub Makeri ne ke cewa a huta lafiya, sai kuma mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Assalamu alaikum.